Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Hadiza Kyari ke farin cikin kasancewa tare da ku yau Juma'a 29 ga watan Janairun shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hadiza da kanin labaran duniya.
Jami'an gwamnatin tarayya da ke wani sansanin sojan California a bara waɗanda suka haɗu da Amurkawa da aka kwaso daga Wuhan, China, wanda coronavirus ta ɓullo, ba su shirya wa aikin da ke gabansu ba a cewar jaridar ta Washington Post. Sannan kuma jami'an Afirka sun ce suna aiki don samun ɗaruruwan miliyoyin allurar rigakafi ga nahiyar a cikin shekaru mai zuwa, kuma suna kira ga samun haɗin kan Afirka a yaƙi da cutar coronavirus.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za mu kawo muku tattauna da ministan shari'ar Najeriya Abubakar Malami, inda ya ƙarin haske kan dokar shugaban ƙasa ta hudu da shugaba Buhari ya rattabawa hannu don daƙile yaduwar cutar coronavirus.
Kowace doka aka yi ana bin kati da ganin da cewa ta yi tasiri. Matsawar dai manufar ta ita ce a ainihin kawo zaman lafiya, kwanciyar hankali, limana da kuma ainihin kariyar al'umma.
Ha kuma za ku ji cewa gwamnatin jamhuriyar Nijar ta ce ta gano wasu sabbin dabaru da masu fataucin miyagun ƙwayoyi suka fito da shi na shigowa ƙasar daga jamhuriyar Benin.
Wanda sabon cuta da ta shigo coronavirus da yake an lullige iyakokin ƙasa, abinda suka samu sabon dubara ta hanyar ruwa ne suke bi da shi.
Sannan kuma za ku ji cewa game da kungiyoyi masu zaman kansu da ake kira civil society ta kira wani taron haɗin gwiwa na kungiyar 'yan jaridu da na lauyoyi da kuma jami'an tsaro don tattauna irin matsalar tsaron da ake fuskanta a arewa maso gabashin Najeriya. Bayan nan kuma muna tafa da shirin duniya Amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana. To amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna.
Alaikum da cikakkun labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya rattaba hannu kan wasu dokokin zartarwa biyu don faɗaɗa harkokin kiwon lafiya a jiya Alhamis. Yana mai cewa za su gyara ɓarnan da aka yi na manufofin da magabacinsa ya yi tsohon shugaban ƙasar Donald Trump. Biden ya dawo da bada kuɗaɗen da Amurka ke yi ga ƙungiyoyi masu zaman kansu na ƙasashen waje waɗanda ke ba mata bayanai game da zubar da ciki. Sannan kuma ya buɗe yin rajista na musamman na tsawon watanni uku ga Amurkawa waɗanda ba su da inshora, waɗanda yanzu suke son sayen inshorar kiwon lafiya, da kuma waɗanda suka rasa inshorarsu saboda annobar coronavirus. Trump, kamar sauran shugabannin Republican da suka gabata, ya goyi bayan abinda masu suka ke kira dokar taka birki zubar da ciki a duniya, tare da kin sake buɗe kasuwar inshorar kiwon lafiya ta gwamnati a ƙarƙashin dokar inshorar kiwon lafiya mai rahusa. Jami'an gwamnatin tarayya da ke wani sansanin sojan California a bara waɗanda suka haɗu da Amurkawa da aka kwaso daga Wuhan, China, wurin da coronavirus ta ɓullo, ba su shirya wa aikin da ke gabansu ba a cewar jaridar Washington Post. Jaridar ta Post ta ce wasu rahotanni biyu na jami'ai sun ce ba sa sanye da takunkumin rufe fuska da hanci, kuma ba su da tsarin rigakafin ƙwayar cutar ko horaswar na kare kamuwa da cutar a lokacin da suka haɗu da waɗanda aka kwaso. Jaridar ta rawaito a shafinta na yanar gizo da yammacin ranar Alhamis cewa rahotanni sun tabbatar da bayanai mai kwarmato game da madakalar, yayin da jami'an Amurka ke yunkurin gaisawa da kusan mutane 200 da aka kwaso waɗanda kuma aka gwada su ma ba sa ɗauke da ƙwayar cutar. Korafin mai fallasa bayanan ya haifar da nazarin cikin gida daga ma'aikatan lafiya da ayyukan jama'a, da kuma bincike da ofishin mai bada shawara na musamman ke kula da shi, a cewar jaridar Post ɗin.
An jima kaɗan Hadiza Kyari za ta sake shigowa da cigaban labarin duniya kashi na biyu, kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu. Yayin da ake ci gaba da samun ƙarin masu kamuwa da cutar coronavirus a Najeriya, yanzu a ƙasar duk wanda ya saba dokoki ko matakan hana bazuwar cutar zai je gidan yari na watanni 6. Wannan matsayin yana tattare ne a sabuwar dokar shugaban ƙasa mai lamba ta 4 wadda shugaba Muhammadu Buhari ya rattaba ma hannu a Abuja. Ministan Shari'ar Najeriya Abubakar Malami ya yi wa wakilinmu Umar Faruku Musa ƙarin bayani kan wannan doka ta shugaban ƙasa.
Kuma duk mafi ban sha'awa dangane da ita wannan doka shine kamar za ka fahimta shugaban kasa har ila yau ya bada sashen iko ga ainihin hukumar da aka kafa Disease Control Center akan abin da ya danganci kawo gyare-gyare ko kuma shawarwari ko kuma gyaran fuska ga AG wannan regulation din idan bukata ta kama. Kamar yanzu misali ana maganar sanya mask a wurare na taruwar jama'a, makarantu, masallatai da abubuwa makamanta su. Idan wani yanayi ya zo aka samu wani cigaba na ganin da ba a da bukata da mask, to ita shi wannan tsari ko kuma wannan doka da shugaban kasa ya samu hannu ya ba da dama ga ainihin su waɗannan wannan hukuma da ke da nasaba da lura da abubuwan da ke da nasaba da ainihin cuce-cuce su gabatar da gyaran fuska akan doka, wato ya zama dai doka ce wadda za ta zama dynamic, wato wadda za ta dace da yanayi bisa la'akari da damuwa ko munin cutar ko saukakata ko kuma samun wani cigaba wanda ke da nasaba da ainihin maganin ita wannan cuta. Abu mafi ala da ya kamata ka fahimta shi ne wato ta samu asali ne a kan haƙƙi na gwamnati na ganin da cewa ta ba da kariya ga 'yan ƙasa na ganin cewa ba su cutu ba ta fuskar ainihin damuwa irin ta annoba da su abubuwa makamantansu.
To yanzu yana za a aiwatar da wannan dokar, shin wanda shi kaɗai yake a cikin mota alal misali ko kuma yana wata walwala ba tare da kowa ba shi kaɗai, shin wannan dokar tana iya hawa kan shi ne ko ko sai inda ake da taron mutane da ya wuce 50 kamar yadda aka tsara cewar an hana mutane su shiga cikin taro ba tare da takunkumi ko wanke hannu da kuma gwada zafin jikinsu domin a tabbatar da ba su da masassara ba?
To abu mafi ala dai shi ne ga ainihin ba da kariya ga al'umma, kuma al'umma din nan mutum wanda yake shi kadai da taron da al'umma sun haɗu cikin ainihin abin da ya danganci fasarar me al'umma. To da kai kowane yanayi idan dai ainihin wanzuwar ka za ta kawo barazana ga sauran al'umma to ya wajaba ta a kanta kan cuka. Amma misali idan kana keɓance inda ba ka da wata barazana ta abin da ya danganci kamuwa da cutar ko ka yaɗa ta, to yanayi na abin da ya danganci adalcin doka ya ba ka dama na keɓanta a cikin tsari na walwala. Amma dai abu mafi ala shi ne ka fahimci cewa dokar tana da asali game da kariyar al'umma, kuma duk yanayin da kake cikin matsawar za a iya samun damuwa ga ainihin abokan tarayya ta zamantakewa, to akwai wajibci na aikin dokar.
Idan alal misali an kama mutum ko mutane suka saba wannan dokar, kana ganin hukunci kuwa ba a takarda ba ne kawai za a zartar da shi domin an ga lokutan baya masu faɗa a ji da suna yin taruka na bukukuwa duk da kuwa akwai doka da ta haramta a irin wannan taruka?
Ai doka duk yadda take ba a yin ta domin abin da dangaci na faɗa a ji kawai, ana yin ta ne domin aiki a kanta, kuma kamar yadda ka fahimta a kan tsari na Najeriya a wannan mara mai wannan iska mai busawa kowace doka a gari ana bin kati daga nan da cewa ta yi tasiri. Matsawar dai manufar ta ita ce ainihin kawo zaman lafiya, kwanciyar hankali, limana da kuma ainihin kariyar al'umma.
Ministan Shari'ar Najeriya Abubakar Malami kenan a hirarsa da wakilin Umar Faruku Musa. Yanzu kuma ga Hadiza Kyari ta dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Jami'ar Afirka sun ce suna aiki don samo ɗaruruwan miliyoyin allurar rigakafi ga nahiyar a cikin shekara mai zuwa, kuma suna kira ga samun haɗin kan Afirka a yaki da cutar coronavirus. Nahiyar ta Afirka ta samu mutane miliyan 3.4 da aka tabbatar sun kamu da cutar tun farkon bullarta a watan Fabrairun bara. Tun daga wannan lokacin, Dr. John Nchenga Song ya ce cibiyoyin kiwon lafiya a duk faɗin nahiyar sun gudanar da gwaje-gwaje miliyan 30, mafi yawansu a cikin ƙasashe 10 ciki da Afirka ta Kudu, ƙasar da ta fi sauran ƙasashen nahiyar fama da cutar ta coronavirus. Ƙasashen Habasha da Nigeria da Kenya da Zambia da Uganda su ma duk sun gudanar da gwajin. Dukkanin gwaje-gwajen ƙasa da 500 ne kawai a faɗin nahiyar ke gudanar da gwajin cutar. Nchenga Song ya ambaci ƙasashe 4 da suka fara rigakafin cutar a kwanan nan, da suka haɗa da Morocco da Masar da Seychelles da Guinea. Makomar dubbe-dubbe ta 'yan gudun hijirar yuguwar a Turkiya da ke fuskantar yayyuwar korarsu zuwa China na barazanar zama wata matsalar siyasa ga shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan, wanda ya daɗe yana ayyana a kansa. Suna gaya muku cewa su ne manyan masu kare musulmai, amma sun kasa jin kukan 'yan uwanmu da ke azabtarwa saboda sun ce su Turkawa musulmai ne. A cewar Mariel Akinsanya, ta jam'iyyar Good Party a cikin jawabin da ta yi a ranar Laraba ga mataimakinta na majalisar dokoki waɗanda ke sukan ɗan majalisar jam'iyyar mai mulki ta Erdogan. Amma Erdogan wanda akai-akai yake caccakar yammacin duniya saboda wulakanta musulmai da kuma Allah wade da karuwar masu nuna kyamar musulunci ya kaurace fitowa bainar jama'a ya yi suka game da yadda ta China ke kula da ƴan tsirarren yoguwa. A tsayayyen sojan da China ke yi a cikin ruwan da ake takaddama a kansa na kudancin China na da nufin gwada manufar gwamnatin Biden kan China a cewar masanan tsaro. Ruwar dajin ta kwanaki uku da aka fara ranar Laraba ya zo ne ƴan kwanaki bayan da Amurka ta aika da jiragen sama zuwa yankin da ake takaddama a kai da gudanar da aikin yau da kullum da tabbatar da ƴancin yin amfani da tekuna a cewar wata sanarwa ta rundunar sojan Amurka a yankin Indo-Pacific. Timothy Heath, wani masanin tsaro a kamfanin Rand Corporation, wata cibiyar bincike, ya fada wa muryar Amurka cewa Beijing na aikawa da sakon gaggawa ga gwamnatin shugaba Joe Biden, wanda aka rantsar a ofis a ranar 20 ga wannan wata na Janairu.
To a gaida Hadiza Kyari da ta karanto mana labarin duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi a jamhuriyar Nijar ta sanar cewa matakin rufe iyakokin ƙasar da wasu ƙasashe makwabta sakamakon annobar COVID-19 ya yi sanadin bullo da wasu sabbin hanyoyi da masu wannan kazamar harka ke amfani da su wajen kewaye tashoshin bincike na kan iyakoki musamman ta bangaren jamhuriyar Nijar. Wakilin muryar Amurka ya mai Sulemu Muni Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
Stratégie de trafiquant consistant à faire passer la drogue de Malanville à Gaya par voie fluviale.
Kakakin hukumar 'yan sanda komisar Nana Aishatu Usman Bako kenan a yayin da take bayyana wa manema labarai wasu sababbin dabarun da masu fataucin miyagun ƙwayoyi suka bullo da su da zammar kewayewa tashoshin binciken kan iyaka a kokarin su na shiga kasar Niger daga jamhuriyar Benin ta bangaren jihar Dosso, inda bayanai suka tabbatar da cewa al'amarin na da nasaba da matakin rufe iyakar da gwamnatocin kasashen yammacin Afirka suka dauka da nufin dakile yaduwar cutar corona.
Abun da yasa anka samu wannan ƙwayar a cikin jihar Dosso da saboda wanga sabon cuta da ta shigo coronavirus da yake an lullige iyakokin ƙasa, abun da suka samu sabon dubara ta hanyar ruwa ne suke bi da shi don sun canza hanya yanzu da Benin take zuwa ta shigo ta Malanville ta shigo a Gaya.
A dai bangare an gano cewa kamfanonin sarrafa miyagun ƙwayoyi na ci gaba da kirkiro da sabbin abubuwan maye da gushewar hankali waɗanda kaifi da ƙarfinsu suka lullunka waɗanda aka saba gani a can baya. Misalin wani sabon samfurin tramadol mai girman miligram 250 da hukumar Okrisis ta kama a hannun wasu mutane a shekaran jiya. Madam Maidama Hadiza na daga cikin mukarraban ofishin babban alkali mai kare muradun hukumomin Niger wato Procureur de la République.
Tramol da ake hwadi karfin shi yayi wancan dozashin da muka saba samu kuma wanga irin dozashin karon farko ne da muka samu irin wannan kwaya cikin Niger, ita yanzu karfin ta ta ba wancan ta ci ba ni wuri muna kokarin mu amma su ma wancan sharin kullun ci gaba suke da sabon ide da suke kawowa bisa harkar traffic din da duk wanda yace zai sa hannun shi cikin harkar sai da mugayen ƙwayoyi mu ko yana samun bisa hanye.
Tabka ta baya-baya ita ce wacce ta rutsa da wasu mutane hudu dauke da ƙwayoyin tramadol da tabar wiwi da aka kama a biranen Dosso da Yamai.
Wannan mutanen hudu an samu su kuma akan su tramadol wajen comprimé wajen 150,000 eh an ka sai da wannan ƙwaya sun habra miliyan 150 na sefa. Sannan bancin wannan kuma an samu wannan taliki da an kama a nan garin Yamai a Karshe Airport. Wannan dan taliki an samu kwaya da ake cewa cannabis wajen kilogram 78 da NK.
Bincike ya tabbatar da cewa mafi yawan miyagun ƙwayoyin da ke shigowa Niger kan ratsa kasar ne don ketarawa zuwa kasashen yankin Maghreb, yayin da wani rukuni ke shiga hannun ƴan ta'addan Mali da masu aiki a mahakar Sinare. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Ta gaida Sule Mumuni Barma, rahotanni da ke fitowa daga arewa maso gabashin Najeriya na nuni da cewa mutane da dama ciki har da 'yan matan Chibok da Boko Haram ke garkuwa da su sun kubuta biyo bayan farmaki da sojoji ke kaiwa san bisa. ga Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani.
Rahotanni da ke fitowa daga shiyar arewa maso gabashin Najeriya na nuna cewa wasu mutanen da mayakan Boko Haram suka yi garkuwa da su, ciki har da ƴan matan sakandaren Chibok sun kukuta. In za a iya tunawa dai, a watan Afrilun shekara ta 2014 ne mayakan na Boko Haram suka sace ƴan mata 276 daga makarantar sakandaren garin Chibok da ke jihar Borno. Kubutar waɗannan mutane ciki har da ƴan matan na Chibok ya biyo bayan irin aman wuta da sojojin Najeriya ke ci gaba da kaiwa a dajin Sambisa tare da haɗin gwiwar dakarun ƙawancen tafkin Chadi. Hosea Sambido, wanda ke zama jigo a al'ummar Chibok a nan Abuja, ya ce ko da yake har yanzu babu wani cikakken bayani akan wannan batu, amma dai suna da kyakkyawan zato.
To gaskiyar labarin nan ba ta fito tukuna ba, domin har yanzu mutane gida ma su ma labarin suka ji, suna ta faɗa mana akan suna jira. To yan jarida wanda suka yi wanda suka bada labarin kuma suna ce sojojin kansu ma basu cikakken labarin ba. Amma dai cikakken labarin da akwai shine sojojin sun yi hari, sun kai hari a Sambisa, kuma mutane da yawa sun samu a hannun Boko Haram din, har da ƴan matan Chibok. Kuma ba mu san ko nawa ko su wani ne, har yanzu ba mu sani, ni kai na har yanzu ban sani.
Amma dai kuna da fatan cewar wataƙila samu matan ƴan matan naku, kuna da wannan fatan?
Muna da wannan fatan, ai dun an ba mu labarin cewa akwai su a camp daban-daban, a wani camp an ga su 12, a wani camp an ga 7. Wannan muna da fata kan cewa kowane lokaci in an fi ƙarfin wayannan za mu same su.
Ko da yake har yanzu rundunar sojan Najeriya ba ta yi wani ƙarin bayani a hukumance akan wannan batu ba, amma dai abin da zanen ne cewar a 'yan kwanakin nan sojojin Najeriya da haɗin gwiwar dakarun ƙawancen tafkin Chadin na ci gaba da kutsawa can cikin dajin Sambisan inda suke da gargazan mayakan na Boko Haram. Wata majalisar tsaro ta shaida min cewar sojojin brigade na 21 ƙarƙashin jagorancin wani brigadier general suna nan suna ta kai samame a cikin dajin na Sambisa, musamman a yankunan mai yanki Darussalam, Bula Kurege da kuma Izza, duka a cikin wannan daji na Sambisan inda aka gurguza sansanonin mayakan Boko Haram da dama, aka kashe kuma da dama daga cikin mayakan. A ire-iren wannan hari ne dai mutane da dama da ake garkuwa da su suka kubuta, wanda rahotanni ke cewa ciki har da ƴan matan na Chibok. Yanzu dai abin jira a gani shine ƙarin bayani da za a samu daga rundunar sojojin Najeriya. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ka gaida Hassan Maina Kaina. Kada a manta, wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumunsu. To yanzu kuma sai shirin Duniya Amurka.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. Amurka Joe Biden ya kwashe makonsa na farko yana soke wasu daga cikin tsare-tsaren gwamnatin tsohon shugaban kasa Donald Trump, tare da bayyana irin matakan da gwamnatinsa za ta dauka wajen yaki da annobar coronavirus da kuma farfaɗo da tattalin arzikin kasa, batun sauyin yanayi da kuma na makomar baki. Yau kan waɗannan batutuwan shirin Duniyar Amurka zai mai da hankali a kai. Sunana Mahmud Lalo. A ranar 20 ga watan nan na Janairu, shugaba Joe Biden ya karbi ragaman mulkin Amurka, inda ya fara da wani sako na kira ga Amurkawa da su haɗa kansu.
With unity, we can do great things, important things.
Ya ce da haɗin kai za mu iya yin abubuwan ban mamaki masu muhimmanci. Za mu iya sauya kuskuren da muka yi, za kuma mu iya sama ma mutane ayyuka masu kyau. Cikin makonsa na farko da ya kwashe a ofis, Biden, wanda ɗan jam'iyyar Democrat ne, ya soye wasu tsare-tsare da dama da tsohon shugaba Donald Trump na Republican da ya gada ya shimfiɗa, kama daga abin da ya haɗa da tsare-tsare kan makamashi, harkokin waje, zuwa batun baki da wasu fannoni da dama. Waɗannan dai duk alƙawura ne da Biden ya yi a lokacin yaƙin neman zaɓe, amma Sanata Marco Rubio ya bayyana wani ra'ayi da ya daidai da wanda mafi yawan 'yan Republican ke nunawa, inda ya kwatanta matakan da Biden yake dauka a matsayin jerin umarni.
We now have a president who talks like a centrist.
Senator Marco Rubio kenan yake cewa yanzu mun samu shugaban kasa wanda ke magana kamar mai matsakaicin ra'ayi, amma kuma yana mulki ne da masu ra'ayin sauyi a zuciyarsa. Saboda haka ba za mu zauna mu zura ido muna kallon waɗannan abubuwa na faruwa ba. To wasu masu lura da al'amura na cewa matakan da Biden yake ɗauka na nuni da cewa gwamnatinsa za ta sha bamban da ta Trump. Julia Azari farfesa ne a Jami'ar Marquette.
It's a signal of really moving in a different direction than the previous administration and obviously
Azari kenan ta kafar Skype yake cewa haka ne tafiyar wannan gwamnati za ta yi hannun riga da abin da aka gani a gwamnatin da ta gabata, amma kuma babu shakka hakan zai zo da irin nasa rarrabuwar kawuna. Amma dai akwai binciken jin ra'ayin jama'a da dama da suka nuna cewa waɗannan tsare-tsare na Biden na samun goyon baya. To wani misali a nan shine umarnin da Biden yake bayarwa na gashin kansa wanda ya sake baiwa masu sauyin jinsi damar yin aiki a rundunar sojin Amurka. Kashi 70 na al'ummar Amurka sun goyi bayan hakan a wani binciken jin ra'ayi na Gallup da aka gudanar a shekarar 2019. Kiran da Biden yayi na haɗin kai da matakan farko da yake dauka a cewar masu sa ido kan halayyar shugabannin kasa na kama da irin waɗanda tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya dauka, wanda ya karbi ragaman mulki a lokacin ana kan makuwa da kuma da tattalin arziki. Sai dai a wannan lokaci Biden na fuskantar matsalar annobar COVID-19 ne wacce ta sanadiyar mutuwar sama da Amurkawa 400,000 ta kuma kassara tattalin arzikin kasar. Abinda wasu ke gani idan dai har za a waiwayi tarihi, hakan na nuni da abu ɗaya ne kawai, wato Biden na da jin aiki a gaba. Nicholas Bisham mataimakin farfesa ne na kimiyyar siyasa a Jami'ar Northeastern University ga abin da yake cewa ta kafar Skype.
Kuce
game da lokacin Obama, mun yi tsammanin saƙon ya yi tasiri ba dangane da kiran da yi na haɗa kan masu ra'ayin mazan jiya da masu ra'ayin sauyi, kuma ban yi tsammanin ma yanzu abin zai tasiri ba. Abin lura a nan shine babban ƙalubale ne dangane da abin da ya shafi haɗa kan ƙasa wacce kawunan jama'a take rarraba a yanzu.
Unifying a nation that's pretty heavily divided right now.
Shugaba Biden dai ya ce yana goyon bayan shari'a tsige Trump a karo na biyu wacce ake shirin farawa a ranar 9 ga watan Fabrairu a majalisar dattawan kasar. Majalisar wakilai ta tsige Trump inda ta zarge shi da laifin tunzura mutane su yi bore, abin da ya kai ga zanga-zangar da aka yi a ranar 6 ga watan Janairu a majalisar dokokin Amurka. Shi dai Trump ya kare kansa ya kuma Allah wari da tarzomar. Amma sanatoci yan majalisar dattawa sun yi kememe sun ce shi ke da alhakin abin da ya faru a ranar. Kiran da Biden yi na neman haɗa kai kan wasu muhimman tsarin demokuraɗiyya da kowa yake darajawa na zuwa ne yayin da yake aiwatar da wasu sauye-sauye waɗanda suke bakantawa da yawa daga cikin ƴan Republican rai. Amma ga mai fashin baki a zari abin bai yi bambara kwai ba.
The two sides are going to fight about policy and they shouldn't unite necessarily on policy.
Ya ce ɓangarorin biyu za su yi ta kai ruwan rana kan tsare-tsare, amma ya kamata su yi hakan don bai kamata kansu ya haɗu kan wannan fanni ba. Yan Republican dai za su yi ta kallon Biden a matsayin wanda zai ruguza tsare-tsaren wanda ya gabace shi, irin zargin da su ma 'yan Democrat suka yi wa Trump shekara 4 da suka gabata. Jama'a da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin Duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin Michelle Queen da Julie Nelly Gresham da ta haɗa shirin, ni Mahmud Lalo ne ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya.
To a gaida Mahmud Lalo, yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar email. Fara da saƙon Shehu Adamu Jau da ke hakika ba mai mamakin bayanin da kungiyar Transparency International ta yi ba game da cin hanci da rashawa a Najeriya, ganin yadda matsala ke ƙara faɗaɗa a ƙasar tamu, sai dai mu ce Allah ya kyauta kawai, amma kam gaskiya akwai matsala. Saƙo daga Usman Shitu Mahuta ya ce Fulani makiyaya da Yarabawa da Hausawa da Inyamurai da ma kowace ƙabila a Najeriya, ya kamata ku sani cewa Najeriya ba ta wani mutum ɗaya ba ce, ko wata ƙabila ko wani addini. Najeriya ta mu ce gaba ɗaya, Allah ne ya haɗa mutare, kuma sai da zaman lafiya ake samun kowane irin ci gaba. Sako daga Ahmadu Abacha Macina jihar Yobe yace sashen Hausa na muryar Amurka fatan alkhairi ga dukkan ma'aikatan ku a gaskiya dokar da gwamnatin kasar mu Najeriya ta kafa na daurin watanni 6 a gidan jarum kan duk mutumin da aka samu da karya dokokin dakile da dokokin coronavirus a kasar yayi daidai kuma mun goyi baya dan rigakafi ai yafi magani duk wanda yake ji ba yake gani ba dai karshe nake addu'ar Allah ya kawo mana karshen cutar coronavirus a kasar mu Najeriya da duniya baki daya amin Sai sako daga Yusuf Meleda Gololo jihar Bauchi yace salam biyo ya Hausa ina kira ga kotun koli ta jamhuriyar Niger ta bada damar ci gaba da kamfe zagaye na biyo jin zaben shugaban kasa sako daga Sani Melange Lange ya wuri Daliu Usman ta ka lafiya da Zaidu Bala kofar sabuwa kace Allah ya sa ganawa da shugaba Buhari da tawagar sarakunan gargajiya a Najeriya ya taimaka wajen shawo kan matsalar tsaro da ta'addabi yankuna da ma na kasa Sakonmu na karshe ya fito daga Abubakar Lawal da Fa'ilu Dan Ladin Mahuta da Abba Sa'ad Mahuta da Usman Manika Meruwa Road Puntuwa suka ce magana gaskiya ya kamata sabbin shugabannin jami'an tsaron sojan da shugaba Buhari ya nada ku fara aiki ga dangadan cikin gaggawa domin mu dai yanzu a nan jihar Katsina yan ta'adda na kisan jama'a kamar kiyashi ba tare da jami'an tsaro sun taka musu birki ba musamman yankin Dandume da Faskari da Sabuwa da Danja Madalla yanzu kuma bari mu je ga zangon shirin mu na karshe wato labarai a takeice
Shugaban Amurka Joe Biden ya rattaba hannu kan wasu dokokin zakarwa biyu don fadada harkokin ciwon lafiya a jiya Alhamis yana mai cewa za su gyara barnan da aka yi na manufofin da magabacinsa ya yi tsohon shugaban kasar Donald Trump Biden ya dawo da bada kudaden da Amurka ke yi ga kungiyoyi masu zaman kansu na kasashen waje waɗanda ke ba mata bayanai game da zubar da ciki sannan kuma ya bude yin rajista na musamman na tsawon watanni 3 ga Amurkawa Trump kamar sauran shugabannin Republican da suka gabata ya goyi bayan abin da masu suka ke kira dokar taka birki zubar da ciki a duniya tare da kin sake bude kasuwar inshorar kiwon lafiya ta gwamnati karkashin dokar inshorar kiwon lafiya mai rahusa jami'an gwamnatin tarayya da ke wani sansanin sojan California a bara wanda suka hadu da Amurkawa da aka kwaso daga Wuhan China wurin da coronavirus ta bullo ba su shirya wa aikin da ke gaban su ba a cewar jaridar Washington Post korafin mai fallasa bayanan ya haifar da nazarin cikin gida daga ma'aikatan lafiya da ayyukan jama'a da kuma bincike da ofishin mai bada shawara na musamman ke kula da shi a cewar jaridar Post din Jami'an Afirka sun ce suna aiki don samu ɗaruruwan miliyoyin allurar rigakafi ga nahiyar a cikin shekara mai zuwa kuma suna kira ga samun haɗin kan Afirka a yaki da cutar coronavirus.
To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Kafin mu sallama da ku muna taya wakilin mu na Katsina Alhaji Sani Shu'aib Malam Fashi murna daurin auren ƴaƴansa injiniya Sa'id Sani Malam Fashi da Sa'adatu Tahira Abubakar Turajo injiniya Al-Amin Sani Malam Fashi da Hafsa Abubakar Satik Asiya Sani Malam Fashi da Adnan Rabiu Aliyu da fatan Allah ya ba su zaman lafiya amin yanzu a madadin Hajiza Kyari wadda ta taya ni gabatarwa sai kuma Jill Ladders Gresham da ta hada mana sauki kamar injiniyan mu ne yanzu ne Muhammad Hafiz Baballe yake cewa mu tara ashirin mu na dare idan Allah ya kai mu yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe